أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sannunmu da warhaka iyayenmu mata na wannan gari mai albarka malumfashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tsare wannan gari ya kara masa albarka kuma Allah ya kara muku albarka ya shirye zuriyar ku gabaki ɗaya da tamu mallaka ya gabatar mana da darasi wanda ni ina ganin da mun wadatu da wannan ko tabbas darsan da muka tsinta a ciki ko muka diba a ciki ba kanana bane sai dai da yawan ku ban ga wasu suna rubuta wani abu ba kuma darasin kaman yadda malam mai gabatarwa yace akwai tambayoyi darasi ne da zai yi dadin jarabawa domin duk abin da aka lissafa wasu ababe to tabbas yana da yafi dadin ai jarabawa a cikin sa so daga ina ba mu shawara a irin wannan wadanda Allah subhanahu wataala ya sa a cikin ku suna da dama ta su yi rubutu idan suka ga ana gabatar da irin wannan sai su samu takarda da alƙalami idan an faɗi abu sai su yi sauri sai su rubuta saboda ilimi yana tabbata ne ta hanyar abin da aka rubuta wadanda kuma Allah bai ba su wannan damar ba shikenan sai su diba abin da za su diba Allah ya sa wa abin da muka ji albarka ya ba mu ikon yin aiki da shi ɗan uwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata katuwar makaranta ce Allah subhanahu wataala bai samar da wata makaranta a ban ƙasa da za a koyi kowane irin ilimi a cikin ta ba kaman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da darissa da yawa a tare da su waɗanda za a diba macen da take zaune da mijinta ƙwara ɗaya ita kadai ce a wajen mijinta tana da darissa da za ta diba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mace ƙwara ɗaya tsawon shekaru masu yawa kusan rabin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne da mata daya ita ce nana Khadija radiyallahu anha da malai ya fada mana ita matarsa ta farko matar da ya aure ta kuma bai taba mata kishiya ba har ta koma ga Allah alal aqalli mutun zai iya cewa ta zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da shekara 20 ko kuma gab da haka bayan nan matar da mijinta ke da mata da yawa ita ma za ta dibi darasi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mace fiye da daya bayan rasuwar matarsa nana Khadija radiyallahu anha ya zauna da mata biyu a lokaci daya nana Sauda bintu Zam'a da nana Aisha radiyallahu anhuma sannan manzo Allah sama ya zauna da mata da yawa bayan waɗannan biyin a matsayin waɗanda suka maye makwafin nana Khadija radiyallahu anha so da ka duk mutumin da yake son rayuwarsa ta yi kyau ta kowane bangare to ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar da take son ta zauna lafiya ta samu albarka aure to ta tafi gidan manzon Allah sama ta kwaikwaya ya siki ba zan tsawaita ba ni ma zan kalli wasu ababe guda shida waɗanda mata za su ba mazajen su gudunmuwa kuma su dau darissa daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shine taskinun nafs namiji ba abin da yake bukata kamar hankalin shi ya kwanta namiji mutum ne da yake fama da abubuwa waɗanda suke na damuwa domin dan gwagwarmaya ne shi namiji shike zama soja a ka'ida shi yasa babu sojiya a Hausa ko ana cewa sojiya sai dai a ce soja mace shi ko kawai soja namiji ne ba magana haka to soja dan gwagwarmaya ne namiji shi yake fita waje a buganni'in yayi buganni'in bige ka domin ya kawo abin da za a kawo a ci a gida Allah madaukakin sarki ya sa wannan karara a matsayin ɗaya daga cikin fifikon da ke tsakanin mata da maza ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din sai wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne jagori a kan mata su ne shugabanninsu su suke samansu su ne masu ba su umarni su suke kula da su saboda me saboda abu biyu kaddara da shari'a Allah ya kaddara bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita tsakaninsu ya sanya su mazan suka zama a saman mata suke kaddara ta riga fata ba wanda ya isa ya canza wannan duk wani wanda zai zo ya zuga mata ya ce su zama kaman maza ko su ji cewa sun fi maza to wannan ba abin da yake kiran mata zuwa gare shi illa halakarsu da lalacewarsu da shan wahalarsu ta duniya da kuma shan wahalarsu a lahira amma Allah ya riga ya yanke hukunci bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'd bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd fifikon da Allah ya sa a tsakaninsu abu nabi shine shari'a ya ce wa bima anfaqu min amwalihim Allah kuma ya hukunta cewa namiji shike ba da dukiya shike ba da sadaki shike ba da sadaki shike kayan aure shike cefane shike kula da gida shike daukan nauyi duk wannan aikin sa ne wannan yasa su mazaje suka zama qawwamuna 'alan nisaa suka zama su ne suke saman mata su ne jagororinsu su ne shugabanninsu shi yasa Allah ya kaddara mace ita ga baki daya tun daga farkonta har ta kare kula da ita ake yi ba a dora mata nauyi ba ita kullun ganima ce ba garima ba mace kullun ita take kwasan gara ba a dora mata gara ita take kwasa nata ne ba ci a dora mata kaya ba yadda bahaushe yake cewa amarya in bata hau doki ba za a aza mata kaya ba to ba amarya ba kawai mace duka ga baki ne in bata hau doki ba to za a aza mata kaya ba to kun ga wannan kenan so da haka sakamakon wannan gwagwarmayar da namiji yake da cikinta kullun zuciyar shi a cikin tashi take kullun kwakwalwar shi a cikin tunani take to babu abin da yake bukata kaman taskinun nafsi kaman a kwantar masa da hankali shi yasa karar Allah ya fito da shi a cikin ayar da malam ya kirata da mashhuriya aya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa gare ta ita matar saboda duk gidan da ba'a babu mace mai kwantar da mai hankalin mijinta ta sa shi ya natsu to wannan gidan bai cancanta ya zama maskan ba a kira shi kawai baitun ko dawo amma ba maskan bane amma gidan da ake cewa maskan shine fihim ra'atun tusakkinu nafsa zawjiha to istahaqqa dhakal baitu an yusamma maskana gidan da akwai matar da take kwantar da mijin take kwantarwa da mijinta hankalinsa ta hanyoyi mabambanta wannan misali babba a gidan manzo Allah sama shine nana Khadija radiyallahu anha basu dade da aure ba zuwa wani lokaci wahayi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wahayin ita take shirya masa abin da zai tafi da shi inda yake zuwa ya keba kansa kogon da ake ce masa kogon Hira zai je ya zauna a wajen al-layali zawati al-adad darare masu tsawo yake zuwa ya je ya zauna a can ita ce take shirya masa duk abin da zai yi amfani da shi a can. To ana nan ranan sai gashi kwatsam ya dawo, hankalin sa a tashe ya rikice, har sai da ya faɗi wata kalma ya ce inni khashitu ala nafsi, ni ina ji wa kaina tsoron abin da zai faru da ni saboda mala'ika ya gamu da shi haduwar farko, kuma mala'ikan nan ya girgiza shi yayi masa kamu har guda uku, ya dawo yana zamminuni zamminuni kulillibe ni kulillibe ni, ita ce ta kwantar masa da hankali. Bayan nan ta tabbatar masa da cewa Allah ba zai tozarta ka ba saboda yanayin halayenka da dabi'unka, sannan duk da haka ta dauke shi ta kama shi ta tafi da shi wajen wani yayin ta dan babbanta da ake ce masa Waraqatu ibn Nawfal, ta je ta ce ya saurari abin da manzo Allah sama zai faɗa masa dan ya baki shawara. Duk wannan me taskinun nafs, saboda ka wallahi idan kika kasance burin kiki tayewa da mijinki hankali, to kima hankalinki ba zai kwanta ba. Yadda Bahaushe wannan karin magana yake cewa duk dan da ya hana uwar shi kwanciya bacci da daddare, hana ta bacci, to shi ma ba zai bacci ba. To miji shi ne yafi bukatar wannan. Muna faɗin wannan da yawa musamman halin da ake ciki a irin ƙasar mu, abubuwa sun yawa, wani zai fita ya je tun fitarsa ta safe ya dawo bai samu abin da yake nema ba, sannan kuma ya dawo kin gaya mishi kin mai gatsali, kin gatsala mishi magana, kawai magana ta fito a bakin ki ita kika ga dama ki faɗa masa, shikenan shi ma sai ya faɗa miki abin da ya ga dama, kuma dama huwa qawwamun alayki shike samanki, indan ba za a yi dige ki zai fasa baki ki. To kun ga ba daidai bane wannan, saboda ka gidan manzo Allah sama gidan kwantar masa da hankali ne. Kowace daga cikin matan manzo Allah sama bayan nana Khadija, kowace burinta ne za ta yi ta kwantawa da manzo Allah sama hankali, ba ta tayar masa da hankali ba. Kishin su kishi ne na a kyautatawa manzo Allah sallama, ba kishi bane na a ce an kwashi kayan shi an kona. Wata doluwa wai mijinta zai yi mata kishiya, shikenan kawai ta cinnawa ta kwashe kayanta duka sai ta cinnawa gidan wuta. A rediyo aka zo ana mai jaje, in ka mai jaje sai ya dauka kati ya baka, yace yayi kwarai da gaskiya rana kaza ne za a daura a wurin, wato ba fasawa, ta je duk abinda za ta kona ta kona sai an yi auren. To wannan shine gudunmuwa ku ta farko kenan, ku koya a gidan manzon Allah sallama, ku yi kokarin kwantawa da mazajen ku hankali, gwagwarmayarsu ta yi daidai, rayuwarsu ta da suke buƙatar dan su rufa muku asiri, to ku riƙa kwantar musu da hankali. Abu na biyu shine tsare masa dukiya, hifzul mal, ku tsare masa dukiya, wanda ya zo karra a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake siffanta mace ta gari, sai ya ce wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malahu, idan mijin nan baya nan za ta tsare kanta kuma ta tsare dukiyar mijinta. Ba daidai bane ki bari yara su rika bata kayan mijinki, sai ya zo kawai sai ya tarar da an fasa mishi kwamfuta. Misali idan mijinki manomi ne, kawai sai ya zo ya tarar da an balla mishi galma ko an balla mishi fatanya, ko an ɗibi takin shi, ya aka yi banga takina ba, sai ke baki san yadda aka yi ba. Ki tsara dukiyar mijinki, wannan haƙƙinsa ne, gudunmuwa ce. Matan manzo Allah sama haka suke masa. Manzo Allah sama ba yi da turaka, manzo Allah sama ba yi da turaka. Malaman fiqh suna tattaunawa akan sababin rashin turakan nan, bin matansa yake yi. Kun ga wannan nalizum ta zama mai kayan shi a rarraba suke a ɗakunansu ko a gidajensu. Amma kin taba jin an ce cikin matan manzo Allah sallama wani abu na manzo sama ya bata bai gan shi ba? Suna tsare masa kayansa, suna tsare masa dukiyarsa, suna alkinta masa gidanshi. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku malai ya magana kansa shine shawara. Shawara ba mijinki shawara ta gani, kuma kafin ki bada shawara ki tsaya ki yi tunani, shawaran nan ta shafi abinda har ya tsiratar da al'umma, labarin da Malam ya bamu na sulhul Hudaybiya tsakanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa nana Ummu Salama radiyallahu anha ta kawo mafita wannan abun halaka ce fa halaka ce gagaruma ta fuskanci al'umma ta fuskanto wa al'umma domin shi kanshi Manzon sama ya ji tsoron wannan abun ya bada umarni a saba umarni ɗaya ya bada aka saba a Uhud ya jawo sai da aka kashe sahabbansa guda 70 shi ma kuma manzo Allah sallama bai tsira ba to sai gashi ba a fi shekara uku ba haka na nema ta maimaito sulhu da ibiya shekara ta 6 Uhud an yi a shekara ta 3 a Uhud ga abin da ya faru an saba wa manzo Allah sama sabo daya to gashi yanzu manzo sama ya sake bada wani umarni kuma ana neman a saba so da ka hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya dawo gida kai ya dawo masaukin ya tambaye ta ya fada mata gashi abin da ake ciki ta bada wannan shawara kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wannan shawara sai gashi kuma an ci nasara to mijinki yana bukata ki bashi shawara a duk abin da zai zama cin nasara ne a rayuwarsa da cin nasara ƴaƴanku kuma ki bada shawara mai kyau sannan shawaran nan ki cika sharuɗa na al-mustashar wanda ake bada shi wanda ake neman shawarar sa ki zama aminiya ba ki bashi shawara kuma ki je kina bada labari ba sannan ki bashi shawara wacce take ingantacciya mai kyau abinda kika tabbatar da ke akan kanki in ke zaki aiwatar da wannan abun abinda zaki aiwatar kenan ku kina bukatar wannan abu na hudu shine tarbiyatul aulad tarbiyar yaya tarbiyar yaya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yaya kuma yayan al'umma gabaki daya yayan sa ne yanzu wannan nana Ummu Salama din da ta bada waccan shawaran ai ta zo gidan manzo Allah sallama da agolanta mijinta Abu Salama radiyallahu anhu ya rasu manzo sama ya aureta da yaya a ciki akwai Zainab a ciki akwai Umar ibn Abi Salama wanda dan karamin yaro ne sannan bayan haka akwai sauran yara akwai irin su Usama akwai jikokin manzon sama irin su Al-Hasan da Al-Husayn duk gidan manzon Allah sama suke rayuwa waɗannan matan na manzon Allah sallama gabaki ɗayan su suke kula da su wata rana Usama radiyallahu anhu hancin shi ya majina hancin shi haka da majina shikenan sai ya zo kusa da nana Aisha sai nana Aisha radiyallahu anha sai ta dan kauda shi gefe guda sai manzo Allah sallama ya hango abin da ta yi sai ya dauko Usama ya jawo shi sai share masa majina sai ce da Usama ta mace ce da zan rika masa kwalliya in masa wanka in masa kwalliya a rika sa masa jambaki da huda sannan kuma in sa masa sarka nana Aisha ta ji wannan magana tun daga ranar ta jawo Usama ta mai da shi a jikinta wato manzo sama ya mata gyara da hikima to haka siki ƴaƴan wasu in sun shigo gidan manzo Allah sallama ƴaƴan gidan ne mace ta shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴanta guda biyu shikenan nana Aisha ta dauko dabino ta ba su guda uku da nata da na ƴaƴanta guda biyu ɗan mata ƙanana shikenan sai waɗannan yaran suka cinye dabinan su suna cinye wannan dabinan nasu kuma sai suka dawo na wajen na uwarsu sai ta sake daukan dabinan ta din nan sai ta raba biyu sai ta ba su sai manzo Allah sama ya ce wa nana Aisha kin ga yadda uwan nan ta yi wa ƴaƴan nan nata to Allah ya fi ta jin tausayin su Allah ya fi ta rahama game da waɗannan ƴaƴan ta hakura ta jure abinda yake nata ne sun ci nasu ta sake rabawa ta ba su nana Aisha ta ba su wannan dabina to tarbiyyar yaya babu abinda namiji yafi so fiye da ya tabbatar da ko yana nan ko baya nan tarbiyyar yayansa ba za ta samu matsala ba daidai bane kin san mai gidanki mai tafiye-tafiye ne amma sai ki kyale yara ba sa zuwa makaranta sai sun ga dama su ji ko kuma abinda mijinki ya ce baya so a yi wa ƴaƴan nan kuma akan gaskiya yake na tarbiyya sai bayan ya baya nan sai ki ba su izini su ci su ta yi wata mijinta bai san yaya su talla kuma duk abin da yake bukata ya musu amma da ta ga ya fita sai ta dora musu talla su tafi talla eh kun ga wannan ba daidai bane abu na biyar shine tahqiqul ahdaf al'ana ala tahqiqil ahdaf duk abin da shine abin da malai ya fi magana a kansa duk abin da kika ga mijinki yana kai shine manufarsa a rayuwa to ki taimaka masa mijinki mai da'awa ne malami ne ki taimaka masa a da'awan nan mijinki dan kasuwa ne a kasuwancin nan in kina da wata gudunmuwar da zaki ki dauka ki bashi ki rika masa a gudunmuwa in kayan da yake saida kaya ne da suke bukata a gyara su to ki rika cewa ya kawo daga kasuwa ki gyara masa wata mijinta zai yi noma manomi ne amma ya kawo kayan amfanin gonar gida ba za ta iya gyarawa ba sai dai a je a kaiwa wasu su gyara to matan manzo Allah sama sun taimake shi wanda malaman da suka yi rubuce akan manufofin da suka sa manzo Allah sama yayi aure da yawa akwai wannan al-masalihud da'awiyya ko al-hikamud da'awiyya manzo Allah sallama ya auri mata saboda da'awa su taimaka masa me hikima balarabi yana cewa idza lam yakun fi manzilil mar'i qurratun tudabbiru da'at masalihu darihi idan a gidan mutum babu wata mace ta kirki wadda ta tabbatar da cewa ita ya ce ba baiwa ba wadda za ta rika taimakon sa akan al'amuran rayuwarsa to duk al'amuran sa na gidansa sai sun lalace ba ma gidansa ba duk abin da yake kai na manufarsa sai ya rushe na Khadija nan misali ce shi yasa malamanmu da suka kasa su tantance waye farkon musulunta dai in kika gama zagayawa na Khadija farkon wanda ta fara musulunta wanda ta fara gano manzo sama cewa shi annabin Allah ne kuma ta tsaya tsayin daka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata husnul wafa'i ko bayan rasuwar nan na Khadija radiyallahu anha manzon sama baya manta ta bini bini sai ya ambace ta lokaci bayan lokaci kawai sai ya shirya a yanka a soke rakumi ko a yanka wani katan sa sai ya ce kawai a dafa naman sai a rarraba a kaiwa sawahibu Khadija a kaiwa kawayen nan na Khadija saboda husnul wafa'i saboda kama nasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an li Khadija manzo sun bai taba manta wani abu na Khadija ba to wannan yana da tasiri taimakawa miji a wajen abin da ya shafi manufofinsa na ƙarshe na shida shine alkhidmatul manziliya wannan yana da tasiri domin a yau din nan kiraye-kiraye na ta ƙara daguwa ana jin wasu saututtuka suna bayyana cewa mata ba sai sun dafa wa mijinsu abinci ba ba dan ta dafa abinci aka aure ta ba wannan fahimta ce wadda take ta kuskure fahimta ce wadda wasu malamai a cikin magabata sun dauke ta amma ba ita bace fahimtar daidai hidimar gidanki wajiba ce inna sa'yakum lashatta wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta malaman tafsiri wasu daga cikinsu suka ce ai ayar gashi nan daga ciki Allah yana rantsuwa bayan ya rantse da al-lailu idza yagsha da an-naharu idza tajalla ko ce daga ciki sai ya ce wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa malamai suka ce wannan ma din mance ai wa man khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah yana rantsuwa da kansa shine wanda ya halicci namiji da mace da yace namiji da mace sai ya ce inna sa'yakum lashatta lalle ayyukanku sun bambanta aikin namiji daban aikin mace daban al-ummu tar'a wal abu yas'a yawa baba ya je fagan as-sa'yu ne aikin sa mace kuma ar-ra'yu ta kula da abin da aka kawo ta alkinta shine abin da ake bukata tai hidima a gida nana Aisha radiyallahu anha tace azumin ramadanu na khamani in yi al'ada ban yi azumin ramadan wasu daga ciki ba kwanaki da yawa amma ba na iya ramawa sai Sha'ban watan gobe ta sha azumi tun Ramadan amma ba za ta iya ramawa ba sai a watan Sha'ban watan gobe watan takwas almajiranta irin su uwa suka tambaye ta nesa sai ta ce kana rasul sama kafiral adiyat manzo Allah sama yana da yawan baki muna yawan yin abinci li khidmatihi hidimar manzo Allah sama ita ke sa ba zan iya rama azumi ba har sai Sha'ban ya zo me wannan ke nunawa yana nuna matan manzo sama tsaye suke a wajen kula da hidimar sa so nawa manzo sama yake shigowa gida yace kuna da abinci in suka ce akwai sai yace to shikenan a kawo masa in babu sai yace to shikenan fa inni sa'im na daura azumi zan yi azumi shikenan wata rane shigo gida ai da huwan nama suke yi ce hadisi mutafaqun alayhi ce kuna da abinci suka ce a'a sai yace alam aral bughmata ala an-nari ban ga an dora tukunya a wuta ba sai suka ce ai lahmun tusaddiqa bihi ala barirata ai nama ne aka ba barariyar bai wannan na Aisha barira ita ce aka mata kyau sadakan nama shine fakarihna an nut'ima rasulullahi minhu sai ba masu tunda manzo sama ka'idar sa Allah ya haramta masa cin sadaka ba za mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce ina naman azubo masa yace huwa laha sadaqatun wa huwa indana hadiyatu ita ta ci a matsayin sadaka mu kuma in ta ba mu ya zama mana kyauta to daka za mu ci kyauta kaga ashe kun ga ashe hidima suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zama suke ba shikenan manzo Allah sama shi kuma saboda rahmatsa da tausayin sa sai rika taimakon su an tambayina na Aisha radiyallahu anha me manzo Allah sama yake yi a gida sai ta ce kana yaqumu fi mihnati ahlihi ay khidmatihi manzo sama yana ta iyalansa aiki kaga ta yake yake so da haka wannan abubuwa guda shida suna cin manyan abubuwa da za ku taimaki mazajen ku a kansu kuma ku dau darasi daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka fadi babu makaranta kamar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati da aminci Allah madaukakin sarki ya bashi wasila Allah ya bashi fadila Allah madaukakin sarki ya tayar da shi al-maqamul mahmudul ladhi wa'adahu sannan Allah ya kara yadda da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ku ikon koyi da su Allah ya ba mu ikon koyi da duka sahabban manzo Allah sallama wanda ya musu tarbiyyar da ta ci nasara tarbiyyar da babu kuskure a cikin ta tarbiyyar da babu koda sofa ne na tasgaro a ciki Allah madaukakin sarki ya taimake mu gabaki daya ni ma zan tsaya anan Allah madaukakin sarki ya sa ni aiki da abin da muka gane wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله